Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi ta kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Juma'a 14 ga watan Satumba 2018 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Florence ta fara addabar yankin gabar jihohin North Carolina da South Carolina. Tsohon Prime Minister Burtaniya Tony Blair ya ce an kasa nasara a yaki da ta'addanci tun bayan harin da aka kai Amurka a ranar 11 ga watan Satumba 2001. Sannan wasu tsofaffin masu bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro sun yi kira ga gwamnatin Trump da ta yi watsi da wani rahoto mai alakanta ayyukan ta'addanci da shigowar baki.
Kanan labaran kenan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanar da sabon daraktan hukumar tsaron farin kaya, sai dai waɗansu sassan ƙasar sun ce yanzu an sha su sun warke, tilas ne a dama da su, lamarin da masu kula da lamura ke cewa
gwamnati na andi mana zargin cewa sun zuci a wajen naɗa makarabar gwamnati musamman a rikin na wajen haka tsaro, cewa dai an tsaya ne yan tsarewa kuma matsayin da na Najeriya ba za ku tsaki ba a yin da zargin gwamnati haka kuma za a yi da gaskiya duk iya kama da mutum.
Za ku kuma ji bayanin halin da mazauna jihohin North and South Carolina, wato Carolina ta kudu da ta arewa ke ciki, inda guguwar Florence ke shirin zabga ruwa, sai kuma shirin lafiya a jiki na Jummai Ali, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Florence ta fara addabar yankin gabar jihohin North Carolina da South Carolina zuwa jiya Alhamis da iska da ruwa mai karfi. Zuwa daren jiya Alhamis, cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta ƙasa ta ce guguwar ta Florence na tazarar kilomita 160 ne kawai daga Wellington na jihar North Carolina, inda take kada iska mai gudun kilomita 155 a sa'a guda. Kwararru sun yi hasashen cewa guguwar za ta kada zuwa gabar teku a yau din nan Juma'a, daura da kan iyakar jihohin North Carolina da South Carolina, inda karfinta zai ragu zuwa mataki na biyu sabanin mataki na hudu da take kwanaki biyu da suka gabata kawai. To amma inda guguwar take kadawa ne ba karfinta ba ke firgita kwararru masu hasashen. Masu hasashen sun ce za a kwararar ruwa na inci 101 a wasu sassan North Carolina, kuma hauhawar guguwar za ta kai wajen mita 4, wato fiye da tsawon gidaje da dama da yankin. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Tsohon Prime Minister Burtaniya Tony Blair ya ankarar jiya Alhamis cewa salon yaki da ta'addanci wanda aka fara amfani da shi tun bayan harin da aka kai Amurka ranar 11 ga watan Satumban 2001 bai yi nasara ba. Blair ya ce ana buƙatar tsarin da ya fi inganci. A taƙaice, abinda nake so in bayyana a saƙona na yau shi ne, idan aka dubi yawa da kuma tsananin matsalar ba tare da daƙile aƙida da kuma manufa ba, ba za mu taɓa yin galaba kan ta'addanci ba, a cewar Blair a yayin wani jawabi a cibiyar hulɗar ƙasa da ƙasa da ke Washington, inda ya gabatar da rahoton binciken cibiyarsa ta rajin kawo sauyi a duniya Global Change. Haƙiƙa, wasu matakan tsaro sun yi amfani ta wasu fuskoki da dama, don haka ya kamata a ci gaba da amfani da su. To amma maganar gaskiya ita ce dogaro kan matakan tsaro kaɗai zai jirkinta tashin hankalin ne kawai, a cewar sa. Rahoton mai taken Global Extremism Monitor Violence Extremism in 2017 ya gano cewa duk da ɗaukar matakan daƙile tsaurin ra'ayin masu ikirarin kishin Islama ta wajen amfani da ƙarfin soji, matsalar sai ma ƙaruwa ta yi bayan 'yan shekaru. Haka zalika, an samu ƙaruwar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a 2017. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma wasu tsafin masu bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro sun yi kira ga gwamnatin Trump da ta yi watsi da wani rahoton da ke alakanta wato da ake takaddama a kai wanda ke alakanta ayyukan ta'addanci da shigowar baƙi. Suka ce rahoton ya yi kuskure wajen nuna cewa baƙi ne suka fai kai hari a Amurka. Tsafin jami'an waɗanda suka hada da tsohon daraktan cibiyar bayanan sirri ta ƙasa James Kalafa da wani ƙwararre kan batun ta'addanci da ya yi aiki a fadar White House Richard A. Clark sun yi wannan kiran ne a wata wasiƙar da suka aika jiya Alhamis ga Attorney General ɗin Amurka Jeff Sessions da kuma sakatariyar hukumar tsaron ƙasa Kristen Nelson. Ana takaddamar ce kan wani rahoton da ma'aikatar shari'a da hukumar tsaron ƙasa suka fitar a watan Janairu wanda ke nuna cewa rubu'i uku na waɗanda aka samu da laifukan ta'addanci tun a bayan harin ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001 haifafun ƙasashen waje ne. Masu suka sun yi watsi da rahoton saboda wuce makaɗi da rawa wajen bayyana barazanar ta'addanci daga baƙi. Suka ce da rahoton ya bi umarnin shugaban ƙasa da ya gano cewa ƙasa da rabin waɗanda aka samu da laifin ta'addanci ne baƙi. Shugabar Myanmar an sasu ci ta kare ƙasar ta kan sukar da ta biyo bayan zartar da hukunci da wata kotu ta yi a ƙasar kan wasu 'yan jarida biyu masu aiki ma kafar labarai ta Reuters makon jiya. Waɗanda aka tuhume su da laifin saba ma dokar kiyaye sirrin gwamnati, dokar da aka kafa tun zamanin mulkin mallaka. An kama Walung da Qiu Shouyun tun a watan Disamban bara bayan ganawarsu da wasu jami'an 'yan sanda biyu a wani wurin cin abinci a Yangon inda aka ba su wasu kundin bayanai. Suna bincike ne kan kashe wasu musulmi a 'yan kabilar Rohingya su goma da wasu 'yan sanda da sojoji suka yi a indin a bara. An yanke ma 'yan jaridun su biyu hukuncin ɗaurin shekaru 7. Da take magana a babban taron ƙasa da ƙasa kan tattalin arziki wanda aka yi a Honai, babban birnin ƙasar Vietnam, an sasu ce ta yi kira ga duk wanda ya soki lamarin hukuncin tare kuma da kiran a saki 'yan jaridar, ciki har da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da ya fito fili ya bayyana inda aka yi kuskure ko kuma rashin adalci a shari'ar. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta soki an sasu ci saboda kare gwamnatinta da kuma batun yanke hukunci da aka yi ma 'yan jaridar.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da karanto labarai. To bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, inda kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari Garba Shehu ya fitar da wata sanarwa da ta bayyana cewa shugaban kasar ya amince da Nadin Yusuf Magaji Bichi a matsayin sabon daraktan janar na hukumar tsaron farin kaya, lamarin da waɗansu a sassan ƙasar suka ce ba za ta sabu ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakili Hassan Maina kaina ya aiko mana.
Yusuf Magaji Bichi, wanda ɗan asalin jihar Kano ne, ya samu digirinsa daga Jami'ar Ahmadu Bello, ya kuma samu horon aiki a Birtaniya da kuma kwalejin tsaro ta Najeriya. Ya rike darakar hukumar ta DSS a jihohin Jigawa, Niger, Sokoto da Abia. Jin kaɗan bayan bayyana wannan naɗi, gamayyar dattawan kudancin Najeriya da na 'yan tsakiyar Najeriya sun fidda sanarwa inda suka ƙi amincewa da wannan naɗi, inda suka zargi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da fifita 'yan arewacin Najeriya. Sanarwar wacce Chief Edwin Clark, Ayo Adebanjo, Dr. John Ngodu da Dr. Bitrus Kogu suka sanyawa hannu ta ce daga yanzu jama'ar kudancin Najeriya sun ga gwamnatin Buhari yankar ƙauna ganin yadda aka cire ɗan kudancin Najeriya wanda ke riƙe mukamin wannan hukuma, aka mai gurbinsa da ɗan arewa, inda suka bayyana cewar cikin shugabannin tsaro 17 a Najeriya guda 16 duk 'yan asalin arewa ne. A cewar sabon Imamu Gashuwa, birifa ya yi kama da mutum don haka akwai abin dubawa a wannan korafi na dattawan kudu.
Gwamnati na an duba da zargin cewa sun zuci a wajen naɗa makarban gwamnati musamman har na wajen haka tsaro, cewa dai an ja ne ƴan arewa kuma matsayin da Najeriya ba za ta ci ba a ringa zargin gwamnatin haka kuma za a yi gaskiya duk ya kama da mutum.
Kuma kokarin da ne don jin ta bakin kakakin fadar gwamnatin Malam Garba Shehu ya ci tura, amma ga masanin tsaro Malam Kabiru Adamu na mai cewa
wanda ta yana da gudun mai irin wannan matsalolin farko shi wanda aka ba ma rikon hulko ne aka bar shi babu kuma ba dole bane dan an ba ma mutum riko a tabbatar miki da shi dai kenan. Na biyu shi wanda aka ba ma din yana da misali kwarewa da kuma sauran abubuwan da ake bukata na rabar shi din kaga muka diba haka shi wannan da aka bar shi ya yi aiki ya kai kololuwa na wannan ma'aikatar ya yi ta sannan yau Allah ya sa aka bashi wannan to duka ga wannan dai bamu da wani sun kuma a sai ta
koma dai me za a ce a halin yanzu sabon darakta jinar din na da jan aiki a gabansa, inji Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Abubuwa da suka faru daga baya a kamar shekaru uku da suka wuce ya nuna cewa hukumar sama na daidai tana wuce gona da iri, tana keta hakki ɗan adam, ba ta bin dokokin dokan da aka nada ta a kai na tsaron ƙasa. An zargi hukuman tumba ma shi shugabanta na da ba da haka shi wannan sabon director babban abin da yake gabansa shi ne mai da martaban hukuma.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Haka ya ce to daga harkokin siyasa a Najeriya kuma sai batun guguwar Florence da muka labarta muku da za ta zabga ruwa a jihohin South da kuma North Carolina, wato Carolina ta arewa da ta kudu a nan Amurka. Na fara da neman jin ta bakin Mr. Joseph Hassan, wani dan Najeriya da ya jima a jihohin wato jihar Carolina ta kudu, domin jin karin haske.
Kin san muna da dan nisa da chi coastline dan South Carolina. Abin ya fi buga North Carolina ne fiye da mu. Mu kuma awon mu uku daga coastline zuwa inda muke. Muna Greenville, South Carolina. Awa uku ne zuwa beach. So bai same mu ba tukuna. Mun fara samun iska kadan. Ba fara mana ruwa ba tukun. Amma an ce can zuwa dare za fara ruwa da kuma iska. So ana bada ma flood flash flood warning yanzu haka. Kamar yadda muke magana.
Eh wato gargadin da ake baku, ana gargadin ku da cewa ku fice daga inda kuke ne ko kuma menene ainihin gargadin da ake yi?
Ba amma ba da wannan gargadin ba tukun. Sai dai an ce ma kowa dai ya zauna cikin gida a dinga duba labari. An duk lokacin da aka ce a fito daga gida akwai inda za a ce dukan mu muje inda za mu gathering. Kamar shelter.
Wato kai ka jima sosai a wannan jiha, kun taba fuskanta wani yanayi irin wannan?
A'a, wannan ba mu taba fuskanta irin wannan ba. Mun dan samu dai, mun samu dai kwanakin baya amma bai kai haka ba. Wanda muka samu da hail ne sosai da yayi su damaging roof da sauransu.
Matsanancin ruwa da kankara da suka rarrata rufin ɗakuna ko gidaje.
Haka.
Joseph Hassan da ke zaune a jihar Carolina ta kudu. Mun kuma tuntuɓi Mr. Victor Mangai da ke rali babban birnin jihar Carolina ta arewa, jihar da ake harsashen lamarin zai fi muni. Mr. Mangai, ya lamarin yake inda kuke?
Eto, mu yanzu muna zaune dai akwai shelter da aka bude. So abin zai faru dai amma ruwan sama zai yawa a nan amma ba zai kai kamar can ba. So an bude a shi babban birnin a rali, to mu daga nan zuwa rali ina jin minti kusan 15 zuwa 20 daga wurin da muke. So wurin da muke ma an bude wayansu wurare wanda mutane in sun fito daga can za su iya su zo su zauna a duka tare da mu a nan. So muna ganin kamar wuta dai shi ne dai muke ganin in ruwa ya yi yawa da iska kila ruwa za iya ɗauke wuta.
To an yi hasashen cewa yana yiwuwa ne, kamar yadda ka bayyana, yana yiwuwa ne kimanin mutane miliyan 1 zuwa miliyan 3 su rasa wuta idan wannan gagarumin ruwa ya sauko.
Sosai.
Wanda tanadi aka yi domin ganin cewa mutane ba su tagayyara ba, kasancewa galibi a nan kasar wannan wuta tana da muhimmanci a rayuwar yau da kullum.
eh sosai kamar ita duk energy masu ba mu wuta din su suna nan a shirye ko ni ma da zuna gin su yanda motocin su suka yi layi ko ta ina suna zaune a shirye yanzu haka saboda in wani abu na faruwa duk za su zo kuma masu gyaran wuta sun fito daga da different wurare daban-daban saboda su taimaka in abu yayi yawa sosai za su taimaka su da su mayar ma mutane da wuta immediately ya an dauke za su iya gyara su da wutan ya dawo.
To tun kwanaki ake ba da umarni ma mutanen da suke zaune a gabar tekun nan musamman su fice daga wurin da ake kimanta cewa ana buƙatar sama da mutane miliyan 1 su fice. Ya lamarin yake an samu an ficen in an ficen ya ma aka fice miliyan 1 a cikin kwanaki biyu.
Eh to mutane tunda ayin tun magana na kwanaki mutane da yawa sun samu sun fita amma kin san ba kowa bane zai so wayansu sun ce su za su zauna amma wayanda suke zaune a wurin sun ki fitan da ba su yawa ba amma an gaya musu cewa idan an fara ruwan nan suna nan a wannan wurin wa kansu ne ba wanda zai iya shiga ya zo ya taimake su kuma don ai mun ta magana sosai an yi ta magana a radio an yi ta zuwa ana gaya musu so ya kai lokacin da mutane da yawa da sun fita amma akwai ɗaya da suka ki fita sun ce su za su zauna.
To duk lokacin da aka sami yanayi irin wannan dan mu nan inda muke zaune akan sami yanayi na dusar kankara wani lokacin da za ka dauki kwanaki ba iya fita ba to lokacin da zaka samu mutane su shiga shaguna kusan ka shiga kowane shago zaka ga an wawo shi duk abin da yake na saye da na bukata daga tocila ne a abinci ne da dai sauransu. Ya lamarin yake a wurin ku
sosai kwana biyu da suka wuce anan ko ni ma da na fita sayan mai na mota ban samu ba da ruwa duk ya kare kai wani wuri ma in ka shiga ruwa sai ce an kara kudin sa don ruwa ya kare gaba daya so har wani abuki nan da na sani ya ji sayan ruwa aka ce mishi dala 30 ya sa a Facebook ni har abun ba ni dariya
ce wato za a ce ashe su ma suna yin wani abun kamar irin yadda muke fuskanta a wajajen mu idan wata bukata ta tashi ta
sai a kara kudaden abubuwa ba
eh
sosai so ya ga ni na gani da kai na ya sa abin nan sai ce kai to hai shi zai koma shan ruwan popo kawai tunda abin ya zama haka na kwanaki nawa ne kawai amma ne yau da na fita sai na ji na sha mai ban ga layi ba don mutane sun riga sun siya komai da za su siya.
Eh wato yanzu in dai bukata ta tashi sai ya zama nan da nan kuma masu waɗanda ya kamata su tana da abin bukata nan da nan za a yi ta yi ba wai zai zama an wawuce shi kenan kuma an koma dogon layi yadda muka saba gani a gida ba.
A'a kai ko kadan. Dan ko kadan domin da aka yi wannan ni ba na yi ta faɗa na ce idan na gani kamar amma da aka yi ta yi na kwanakin nan kwanaki wajen uku ana yi. Kowa yana zuwa kaje shago ko ina ana ta sissiyan kayayyaki kawai ana ta shiga ana fita amma yau da na fita na ga cewa garin kowa kawai ya natsu kowa ya riga ya siya komai da zai siya na shiga shago na ga ba mutane kuma na shiga na sha mai na ga ba ko layin mai ko wani abin nan
kuma farashin ruwa ya dawo yadda aka saba
komai ya dawo yadda yake komai ma in ka shiga sai ka samu gashi nan.
To
ko da shike kin san nasu motocin ko da yaushe suna hanya na shi kai kaya wajen da ya kamata.
Eh to Allah ya kare ku za mu ci gaba da tuntuɓa ku domin jin ƙarin bayani akan ci gaba da kuma yanayin da ake samu a wannan wuri.
Amin amin mun gode.
Victor Mangai wani dan Najeriya da ke zaune a jihar North Carolina inda ake fuskantar wannan guguwa ta Florence yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa yanzu ciwon madaukai da ake cewa pneumonia da turanci ya zama ciwon samummuka sau domin yanzu akalla yara 20 yake kashewa cikin kowane sa'a guda a Najeriya. Abinda za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai alike fatar kuna cikin koshin lafiya da wadata. Ciwon madaukai da ake cewa pneumonia da turanci yana ci gaba da ciwa jama'a tuwa kwariya, domin yana ci gaba da yin banna a Najeriya a yayin da yake kashe akalla yara 20 cikin kowane sa'a daya, fiye da bannar da zazzabin cizon sauro ke yi. Wata cibiyar da ke samar da alluran rigakafi ta ƙasa da ƙasa da ake cewa IVAC a takaice, a cikin wani rahoto da ta gabatar, ta kiyasta cewa a duk shekara kimanin mutane kusan miliyan 7 ne suke kamuwa da madaukai. Ciwon madaukai yana ɗaya daga cikin cututtukan da ba a fahimce shi sosai ba a Najeriya, shi yasa ya zama sumumu kasau. Yawancin 'yan Najeriya na alakanta ciwon madaukai da sanyi ko gurɓacewar abinci ko kuma ruwa. A saboda haka, masana suka ce tana yiwuwa rashin sani da aka ce tafi dare duhu na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa wannan ciwo ke wa yara banna da take yi. Yara 'yan ƙasa da shekaru 5 fi wa banna. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce ko da yake ana iya rigakafi da kuma jinyar madaukai, cikin kowane daƙiƙa 20 madaukai na kashe yaro ɗaya. Hakan ya sa madaukai zama cutar da ke kan gaba wajen kashe yara a duk faɗin duniya idan ta zo da ƙarar kwana, musamman a nahiyar Afirka. Najeriya ita ke kan gaba wajen fama da wannan matsala a nahiyar Afirka. Rahotanni sun bayyana cewa daga cikin yara 5 da cuta ke kashewa a Najeriya, 2 madaukai ne ke kashe su. Asusun tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice ya kiyasta cewa a duk shekara kusan yara miliyan 7 suke kamuwa da madaukai a Najeriya. Idan Allah ya kai mu a makon gobe, za mu yi kokarin gayyatar wani ko wata likitar yara mu ji abin da yasa Najeriya ta fi fama da wannan matsala da kuma shawarar matakan da ya kamata iyaye su dauka domin kare 'ya'yansu. To, lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya haje.
To, za mu fara ne da wannan wasikar da muka samu daga wajen Mansur Sule Hadeja.
To,
a can jihar Jigawa.
To,
yace shi ya kasance yana fama da cutar farfadiya.
To,
tun yana da shekaru 15 da haihuwa abin ya kama shi.
To,
kuma yana shan magani mai suna carbamazepine ne ko?
Carbamazepine.
Kuma ya kai akalla shekara 10 yana shan maganin.
To,
baya jin komai.
To,
to amma idan ya bari sai ya sake dawowa. To, tambayar shi anan shin zai ci gaba da shan wannan maganin ne har ƙarshen rayuwarsa ko kuwa?
Eh, to, zai ci gaba da shan maganin nan ya rayuwarsa, sai dai in dai an gane wani abu da ke kawo wannan.
Kun aka gane cewa wani abu ne yake ja mishi farfaɗiya, aka warkar kuma ko?
Eh, don akwai wasu mutane farfaɗiyan dalilin waɗansu abubuwa ne ko a ƙwaƙwalwar mutum ko wani abu da ya faru a kan mutum. To, aka bincika aka gane irin waɗannan, to aka warkar da wannan, to zai warkar da farfaɗiyan. Waɗansu kuma suna samun farfaɗiyan hajiya domin kamar sankara na ƙwaƙwalwa.
Eh,
to shi ma wannan yakan kawo wannan ciwon. To, nan kasashen abiyan ana iya warkar da mutum, amma wannan warkar da mutum din sai an bude kwakwalwarsa an yi aiki a cikin ta.
Kamar in mutum yana da sankara a kwakwalwa kenan.
Sankara a kwakwalwa, ko kuma akwai dan su shi farfadin wani lokaci yakan faru domin wani barayin kwakwalwar mutum yanda take aiki bai kamata ba.
To,
to sai an shiga an yi dan gyara wurin kadan. Don nan wani lokaci za a iya bude kwakwalwar mutum, za a kawo mutum ma yana sanin abin da ake yi. ba za a sa kai bacci ga baki da za ta bace ya ka jinan ya ka jin sai a tayi har a gyara amma wannan wuraren ba a so wannan ko nan ma wannan aiki wannan aikin kan mai yawa ne sosai kafin ai wannan
to wani irin bincike ake gudanarwa har a gano cewa wani barin kwakwalwar mutum ne yake da raunin da har za a shiga a gyara
to wani lokacin tambayar mutane da waɗansu za a yi waɗansu gwaje-gwaje dai sannan a tabbatar amma sai a yi duk waɗannan kafin a tabbatar me yake kawo shi haka
ta san da yake nan likitoci sun iya binciken kwakwaf
kuma kin san nan ko likita yake gwanin ce a wani bari kadan ne to za a kai shi wani likitan da ya kwarance a wannan barin kwakwalwa din ne zai duba zai ta bincike har ya gano abin da ke faruwa
an kuma abin da ya fi karfin shi ne sai ya tura ka gun wani
in ya fi karfin sa sai tura ka wani wuri ko kuma akwai wasu irin jami'oi musamman aikin su kenan bincike irin abubuwan su kuma sai a kai ka a gwada ka
to a takaice dai shi malam Mansur Sule Hadeja idan wani abu ne ke kwakwalwar shi aka gano aka warke zai daina shan wannan maganin
eh amma an ba haka ba to dai sai kuma ikon Allah
to Allah ya sauke
amin amin
ina fatan kuma yana kusa ya ji wannan bayani da kamana to sai kuma wannan wasiƙa ba ta da suna
to Hajiya
wai dan Allah me yasa ake yawan zazzabin cizon sauro da na typhoid ne a kowace shekara a irin wannan lokaci musamman a arewacin Najeriya
to kin san mun sha bayyana mutane abinda ke kawo ciwon typhoid ko malaria yawanci rashin tsafta ne kamar na ciwon malaria kin san lokacin mukan bar ruwa ya tsaya ko kuma akwai kwato-kwato ko kwatami haka a bar ruwa to nan sauran ke fitowa ai Hajiya
a takaice dai kazanta
ba mu share wuraren inda wuri ya tsaya maimakon dangwata maimakon a share inda ruwan ba zai tsaya sai mun bar shi to shi kuma na typhoid kin san irin abubuwan ganyayyakan da muke ci ba inda ake shuka su ba shi da tsafta ko kuma inda ake ajiye shi ba shi da tsafta duk waɗannan na kawo waɗannan ciwoyin
mutum in ya kamar ya sai ƴaƴan lambu ko ganye bai wanke da kyau ba to anan zai ci ƙwayar cuta
wanke shi kuma wankewa akwai musamman akwai wasu abubuwan da ya kamata a wanke da shi kuma ka tabbatar da abin inda kake san abubuwan nan domin wancan inda ake san ganyayyakan wuraren ba tsafta to shi kwazon kwayan cutar da ke shigan ganyayyakan nan ka ci su soke ka irin ciwon typhoid din nan
to likita kaman a talakance idan mutum ya sai ƴaƴan lambu yaya zai yi ya wanke tabbatar cewa ya fidda kwayan cutar nan
to Hajiya indai mutum za ka iya samun ruwa ka sa gishiri sannan ka wanki kayan lambu din wannan yana taimakawa kwarai da gaske Hajiya
to Allah ya sa a dace
amin amin
idan kunne ya je aka ce jiki ya tsira
gaskiya ne Hajiya
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko Amadadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai
takaice tsohon Prime Minister Burtaniya Tony Blair ya ankara raji alhamis cewa salon yaki da ta'addanci wanda aka fara amfani da shi tun bayan harin da aka kai Amurka ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2001 bai yi nasara ba Blair ya ce ana buƙatar wani tsarin da ya fi inganci gidaje akalla 20 a wasu garuruwa uku da ke arewa da birnin Boston sun kama da wuta da yammacin jiya alhamis bayan wata fashewar da ake kyautata zaton ta iskar gas ce jami'an kwana-kwana sun ce akwai hayaki da harsunan wuta matuƙa ta yadda ma ba su iya ganin sararin saman bisan garuruwa
to a gaske kama su saurare da nan za mu dasa aya sai kuma can da sa ɗaya da rabin sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji abin da ya sa wani matashi ya shafe kwanaki biyu kan Paul Waya bayan fadar Asorof da kuma dalilin gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayose na shirin kai kansa gaban hukumar EFCC bayan ya sauka daga kanun mulki. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto labarai da Malam Siri da injiniya mu Alheri ke muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.